الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماسو سورارمو أولا مسلاتي تكفر يا دبياني منا مكو بركة دزوا wannan karatun yana zuwa ne a masallacin wato koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar Gombe, kuma muna cikin suratul A'raf. Yau biyar ne ga watan Ramadan, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1441. Muna cikin suratul A'raf. Kafin mu ci gaba, muna son mu miƙa taziya wa shi Malam Abdul Wahab, wanda iyalin shi Allah ya mata rasuwa a jiya ne, yau ne ake mata sallah ba. Kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata, shi kuma Allah ya bashi haƙurin juriya, domin rasuwar iyali ba ƙaramin wani giɓi ba ne wanda yake a cikin zuciyar wato ɗan adam. Ita mace kamar ita ce matattara na mai gida. Iyaye wani lokacin za ka ga an raba gida da su, saboda ko wadata ka girma ka yi aure kana gidanka, sai dai ka zo ziyara. Amma ita mata duk inda ka zagaya ka zagayo, wurinta ake komawa, saboda haka shakuwar ba ta wasa ba ne. Muna roƙon Allah ba shi haƙuri, Allah kuma ya gafarta mata da dukkan sauran waɗanda Allah ya musu rasuwa, Ubangiji Allah ya gafarta musu. To, muna cikin suratu A'raf, kamar yadda muka ambata, muna kan aya ne, ko kuma za mu ɗora ne akan aya ta 101. Mun gama da aya ta wato 100 daidai, wanda ta yi ta bayani akan haƙƙin ko kuma jan hankali akan waɗanda suke mulki, su tuna gadon mulki suka yi. Wato, ka ci gado ne na wani mutumin da ya tafi, to sai ka kalli wanda ya gabace ka a cikin mulki, irin alhairai da ya yi wanda ya ta samun yabo da kirari da addu'a a gurin talakawansa da ya mallaka ko ya mulka. To, lalle ne ka ɗebo irin waɗannan sifofin su zamanto ka tattara su a kanka, sannan sai ka kula da irin abin da ya zama kaskanci ne ga mai mulkin da ya gabace ka, ko ya kai shi ga ɗauri, ko ya kai shi ga hukuncin ɗaurin rai da rai, ko ya kai shi ga ya ci amanar dukiyar mutane, ya kuma ƙare bai da ƙima, bai da mutunci, ya yi sauka ta ƙasƙanci, saukar wulaƙanci, bayan ya sauka an tuhume shi, an same shi da laifuffuka iri daban-daban na coge da zare da za'ida, an kai shi a nan ɗaure shi, ko kuma ma an masa hukuncin kisa. To, wannan abin in ji Ubangiji ya ishe ka ka shirya. Ita ce ayar da ta gabata, awalam yahdi lillazina yarisuna al-ard. Kuma akan wannan gaba da za mu rufe magana akan wannan ayar, muna son mu sake tunatar da gwamnatoci a ko'ina suke wadda suke killace mutane a cikin gidaje, lallai ne su kula da haƙƙin talakawansu. Lahira dai ba a mata siyasa, kuma lahira ba a mata dodo-rido, kuma lahira babu mai rakaka. Wato, kai kaɗai za ka shiga kamar yadda kai kaɗai ka fito ka shigo duniya, kuma haka za a raka ka, kuma kai kaɗai za ka tashi. In wasu sun yaudare ka, kan mulki sun sa ka kayi abin da ba daidai ba, to ranar bis ne ka ko ranar amsa tambayoyinka babu daya wanda zai taimake ka. In kana shugaban kasa ne ministocinka ba mai taimakonka a lahira, in kana gwamna ne kwamishinoninka ba mai taimakonka a kan a lahira. Kuna ɓata mana lokaci ba. Kwamishinoninka babu wanda zai taimake ka, babu kuma wanda zai amsa maka tambaya ko da tare da shi kuka haɗu kuka yi maguɗi. So muna kira kamar yadda muka sha tunatarwa, a yi dukkan abu mai yiwuwa na a taimaka ma bayin Allah da suke cikin wani hali. Dukkan mai yiwuwa ma muke magana, dukkan abun da zai yiwu a yi musu saboda a taimaka musu. Domin wannan annobar babu shakka annoba ce wadda ta zo da wani irin hali. Kada ka ɗauka gwamna sai ka wadatu, sai kana da wadata abin da yake da shi da shi za a yi amfani. Allah kuma ya san iyawarka, ya san kuma ha'incinka, ya san gaskiyarka, ya san rashin gaskiyarka, ya san duk abin da kai duka ya sani. Amma muna jin tsoro, muna jin tsoro kwarai da gaske. Wato na a ce an killace dan adam ba a ba shi dan taimakon da ya kamata wanda kai iya ƙarshen ka za ka yi. Domin ko a gidan furusu ne in an tsare mutum dole a nema masa abinci, saboda Allah bai yadda a forar da mutum da yunwa ba, shi yasa ya hana yaro kankani yin azumi dan ba zai iya ɗauka. Kai ba ma wai a nan duniya ba, ko a cikin jahannama Allah ya tsare dan adam ya ce akwai abinci, ko da dai abincin la yusmin wa la yughni min ju, amma ko a jahannama sai da Allah ya ce akwai abinci. Lahum sharabun, suna da abin sha, min haminin, na tafashashen ruwa, dole sai da aka basu. Kuma suna da ta'amin, laysa lahum ta'amun illa min dari, ba su da wani abinci, suna da abinci sai dai abincin na kaya ne. Amma dai ko a jahannama Allah bai tsare mutane bai bar su haka, wallahi sai dai nema musu abinci, ko da ko abincin ba shi da daɗi kuma ba zai wadatar da su. Saboda ɗan adam yana da wani abu, to shi yasa muke jiye ma muna jin tausayin gwamnati, kuma muna tsorata mata. Mun san halin da ake ciki na babu, amma dai tunda aka fara killace mutane wani hoɓɓasa na wanda za a ce gashi gashi, har yanzu ba mu ji shi ba, na waɗanda suke ba su da abinci. Hasali ma ni na ji kamar a labarai an ce gwamnan wata jiha abinda abincin da gwamnatin tarayya ta tura masa ya ce zai mayar saboda shinkafa ce lalatacciya. Kaga kenan an ajiye ta ta daɗe har ta fita daga hayyacinta. Wani tun da can ba ma wannan annobar, me yasa ba za a raba mutane ba? Sai na Umar yana ɗaukan buhu, yana shugaban ƙasa, yana ɗaukan buhu na alkama a gadon bayansa, yana kaiwa matar da ta raka abinci a gidanta, yana shugaban ƙasa. Inda wancan gwamna yana complain cewa shinkafar da aka kai musu ta lalace, ni na ji a rediyo watakila wasu masu ji cewa zai mayar da ita, akwai yiwuwar ya mayar da ita saboda ta lalace. To mu wanda ta lalace ma gwamnatin tarayya bana jin ta turo mana anan. Ta turo ko? To idan ta turo, inda har ya tabbata an turo, to ya kamata a ce an rabawa mutane, ba mu san me za a yi da ita ba. Ni ban ma san cewa an turo ba, saboda haka in har an turo ya kamata a tallafa wa mutane. Dan wallahi hadisin da yake ban tsoro shine hadisin matar da ta tsare kuliya bata sake ta ta ci abinci ba, bata bar ta ta nema da kanta ta ci daga ƙwarin ƙasa ba, bata shayar da ita ba har ta mutu. Manzon Allah ya ce wannan mata hiya finnar, tana cikin wuta. Don haka gwamnati tana da zaɓi. Ga kuma hadisin mai kare wanda Allah ya gafarta ba karuwar Bani Isra'ila saboda ta shayar da kare ishi ruwa da yake ji, ishi ruwa ta shayar da shi ruwa. Wannan yasa Allah ya yafe mata. Gwamnati tana da zaɓi, ko ta ɗauki hadisin mai kuliya ko kuma ta dauki hadisin mai kare. Hadisin mai kare rahama ce da tausayi da taimakon mutumin da ya gaza a halin da ya samu kansa da kuma koyaya. Domin ruwaya ta ce wannan matar da ta zo bakin rijiyar ta sha ruwan, amma karen yana gaigayar ƙasa saboda ya shi ruwa. A cikin talakawan ƙasar nan akwai wanda ya kai ya gaigayi ƙasa, shi sama Qur'ani ya ce au it'amun fi yawmin dhi masghaba, da ya magana akan wani ta falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Miskinan dha matraba shine wanda ya kai ya gaigayi ƙasa. Wasu malamai kuma suka ce saboda talauci komai ya kulle shi, daurin has ba zai iya ma fita ya je wani aiki ba saboda halin da yake ciki. Irin wannan in ka ciyar da su, Allah tabaraka wa ta'ala saboda jin dadin ka ciyar su zai yaye ma komai. Kai ni wallahi ma ina ganin da gwamnatoci za su dauki nauyin ciyar da mutane na sati guda, su ce duk talakawan nan kowa ya ci abinci ya koshi ya daga hannu ya gaya ma Allah ya kwadanye annobar nan za a ɗebe ta saboda farin cikin da Ubangiji yake. Ai ciyar su na masu abin nan ne, na bayin Allah ne abrar, innal abrara, Ubangiji ya nuna cewa su ne wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina. Saboda haka duk abin da ake faɗa akan gwamnatoci, talaka yana da wani haƙƙi kusan guda 12. Haƙƙinsa na farko shi ne haƙƙul haya, yana da haƙƙin ya rayu ba kashe shi za a yi ba, yana da haƙƙin ya rayu a inda yake a ƙarƙashin gwamnati. Kuma haƙƙin rayuwa malamai sun ce haddasa ma masa lafiya, in bai da lafiya a kai shi asibiti, a tanada masa asibiti, domin shi ne ɗaya daga cikin haƙƙul haya. In ya gaza babu abinci, babu yadda za a yi, gwamnati tana da abinci ta bashi, ya rasa yadda zai yi. Saboda Sayyidina Umar ya yi wannan, kai ya ma toye masa da kansa, kai ba ma ɗan adam ba fa Sayyidina Umar a gwamnatinsa, sai da ya kai matsayin da ya sa an toye masa ya zo ya zuba ta a gidan tururuwa. Aka tambaye shi ko me yasa, ya ce tana da haƙƙin ta ci, tana da haƙƙin kuma ta bari. Saboda haka muna kira su kalli wannan, duk gwamnatoci a jihohinsu su ɗauki waɗannan matakan, domin watakila ta hanyar su kaɗai da faranta ma talakawansu, wallahi Allah zai iya yaɗe, zai ɗebe wannan annobar. Ai mai mulki kam dama in dai adalci shi ya fi cancantar ya yi addu'a ma kowa, tunda ai manzo Allah ya faɗa shugaba adali wanda zai taimaki talakawansa in ya ɗaga hannu ya addu'a shi kaɗai ya isa, wallahi shi kaɗai ya isa. Don haka talaka yana da haƙƙul karama a shari'a, cewa gwamnati talakanta yana da haƙƙin ta yi masa karamci, shine ta mutunta shi, banda himaya haƙƙul hayat, wato shine ta karamta shi ta mutunta shi, kada a wulaƙanta shi, kada a taka shi, a tsaya a kansa ba a yin wannan. Yana da haƙƙul karama, mutum ne da ya cancanci a yi masa karamci, a yi masa mutunci, a girmama shi. Na uku suka ce yana da haƙƙul hurriya, in dai bai taka doka ba to yana da ƴancin ya rayu. Duk talaka a ƙarƙashin gwamnati in dai bai taka doka ba yana da hurriyar ya yi walwala, kama idan larura ta zo babu yadda za a yi, wannan larura ce take hana wasu abubuwa. Amma yana da haƙƙin hurriya, shi ne zamanto ƴantacce ba bawa wanda ake ɗaure shi a sarrafa shi yadda aka ga dama ba, in dai bai taka doka ba. Na hudu ko suka ce yana da haƙƙin ta'lim, wani haƙƙi ne gwamnati ta ilmantar da shi, kuma ta ilmantar da ƴaƴansa, ta ilmantar da shi akan abin da ya zama wajibi a ilmantar da shi, wato kenan haƙƙin ta'lim. Talaka yana da wannan haƙƙin. Na biyar suka ce akwai haƙƙin tamalluk, shine haƙƙin mallaka, yana da dama in yi aiki a biya shi, yana da dama in yi sana'a ya samu kuɗi, ba dama kuɗinsa su zama kuɗin gwamnati ne, a'a, wannan tamalluk yana da haƙƙin mallaka. In yi noma a gonarsa kayansa ne, gwamnati ba za ta ƙwace ba, yana da haƙƙin mallaka, yana da haƙƙin ya rayu, yana da haƙƙin gida, yana da haƙƙin waɗannan duk talaka yana da su. Na shida suka ce akwai haƙƙul amal, wato yana da haƙƙin yayi aiki, ko dai in gwamnati ta aiki ta dau za ta dauki ma'aikata, yana da haƙƙin ya nema in ya cancanta a bashi, in bai cancanta ba a gaya masa bai cancanta ba. Saboda a gwamnatin Sayyidina Umar a ministrori daban-daban, ministry da yake da su iri daban-daban, sai wanda ya cancanta ake bashi aiki, wanda bai cancanta ba za a bashi ba, sai dai a nema masa wani abin da zai yi ko a bashi shawarar wani abin da zai yi. Da haka yana da haƙƙin yin aiki. Suka ce na takwas, talaka a ƙarƙashin gwamnati yana da haƙƙun raha, haƙƙin hutu. Ko gwamnati ne ta ɗauke shi aiki ya kamata rinƙa bashi hutu, domin ba zai zama inji ba, kullum ya kamata ya zama wato kana kan aiki, a'a kana da haƙƙin a baka hutu, haƙƙun raha. Wannan akwai shi a cikin musulunci, ko aikin gwamnati a musulunci kake sai an baka haƙƙin hutu, a dole ne kullum sai a jibga maka aikin. Sannan na takwas suka ce akwai haƙƙud daman, shi ne duk wani abu da aka yi rijijiniya a kan aikin da za ka yi ma gwamnati, idan ba ta da kuɗi a lokacin ka yi aikin kuma, to haƙƙi ne ta yi daman, shi ne ta biya wannan harajin bashi, kana da wannan haƙƙin, ba za a cinye maka shi ba. Sannan haƙƙus siha, shi ne na haya haƙƙun samun lafiya. Sannan na goma suka ce haƙƙul adala, haƙƙin kuma a yi maka adalci, kana da wannan haƙƙin. Sannan na sha ɗaya haƙƙul himaya, gwamnati kuma dole ta maka kariya daga duk wanda zai cutar da kai, dukiyarka zai cuta ko jininka zai zubar ko ta'addanci zai akan ka, kana da haƙƙul himaya akan gwamnati ta tsare ka, shi ne ta tsare ma jini, ta tsare ma rai, ta tsare maka hankali, ta tsare maka dukiyarka, wannan haƙƙi ne akan gwamnati. Ita kuma na sha biyu aka ce ita kanta hukumar tana da haƙƙi na kai mata da'a duk cikin abin da ta ce ka yi, matuƙar bai saba ma Allah ba, wannan ita kuma haƙƙinta ne. So kaga waɗannan abubuwa duk waɗanda aka ce su zauna kuma suka zauna, to a kalle su. Muna kira daga gwamnati lalle ne ta sani waɗannan al'amura ne manya, kuma wallahi dan ƙaunar ta yasa muke tunatar da ita domin ta sauke wajibi, don in ba a yi ba ma lahira Allah yana nan zai yi. To shi yasa gara mu gaya musu tun da wuri su sani, don ba mu da inda za mu same su, amma na san wannan kafar za ta iya kai musu. Saboda haka abin da yake na abin nan ne ba za a abin nan ɗin mutane ba, ko kwano ɗaya ne, ko kwano ɗaya ne, ka san dai ciwon ka taimaka akwai wani wajibi da ka sauke. Amma kar ya zamanto salin alim, muna gani don mu inda muke shiga su ba sa iya shiga, kuma mu abin da yake zuwa gaban mu ba ya iya zuwa gaban su. Saboda haka muna ganin yadda al'umma suke a takure, akwai buƙatar a taimaka musu, wala Allah wannan taimakon zai sa Allah ya ji tausayin mutane. Dama ai ko irhamu man fil ardi ne ko yarhamukum man fis sama, ku ji tausayin na ƙasa da ku manyan, shi kuma Allah da yake sama da ku sai ya ji tausayin ku, zai ɗebe muku wannan al'amarin duk wannan damuwar. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, masu tausayi Allah zai ji tausayin su. Saboda haka a ji tausayin talakawar nan, ayi abin da duk ya kamata yi. Wallahu ta'ala a'lam. Za mu ɗora akan tilkal qurana qussu alayka min anba'iha. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل.
نعم.
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
تبارك وتعالى تلك القرى وتر القرية. أي الله بعد الأبار ما زملك كلا كلا. يأتي كم وطن دسك جاجيسو. سكوك كفي كوا وان حال وطن شن. سليسن شمونا نن حال وطن شن سبودا أبنديسا وطن شن. Sai Allah ya ce waccar alƙaryar da kake jin labarinta, waccar jihar ko waccar ƙasar ko kowacciyar garin kowacciyar al'ummar da muka baka labari na qussu alayka min anba'iha Allah ya ce muna kassaso labarin ta muna baka domin ya zamanto me wa'azi walaqad ja'at rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce hakika manzannin su sun je musu da hujjoji ba bayyana fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl sai kuma ya zamanto basu kasance sun yi imani ba da abinda suka ƙaryata tun kafin wannan lokacin kazalika yatba'u Allahu haka Allah yake rufi ala qulubil kafirina abisa zukatan waɗanda suka kafirta maganar rufi ta sake dawowa a cikin wannan aya kuma yana daga cikin abinda muka kafa hujja da ayar a lokacin da muke bada sabuban da suke sa Allah ya rufe zuciya na dan adam ya zamanto alheri baya shigan mata tausayi baya shigan mata adalci baya shigan mata sai zalunci da baba kere da hadama sai su shiga su mamaye ta lamma qassa ta'ala ala nabiyhi lokacin da Allah ya bada labari madaukaki akan annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari khabara qaumi nuhin labarin mutanen annabi nuh don a farko suratul araf farko kissa da muka fara yi kafin mu zo qaumu hudin mutanen hud sannan labarin qaumu salih mutanen salih sannan labarin qaumu lut mutanen lut sannan labarin qaumu shu'aib mutanen annabi shu'aib malai ce lokacin da Allah ya ba mu annabinsa wannan labarin waɗannan mutanen wa ma kana min ihlakihi alkafirina da abinda Allah ya kasance na daga halakar da kafirai da yayi wa in ja'il mu'minina da tseratar da mu'minai da yayi wa annahu ta'ala fi Allah madaukaki a azara ilaihim wato kamar ya yanke uzuri ne yanzu da ai dama ya dauko labarin can ne ya baka ya dauko labarin wancan ya baka ya dauko labarin bai mulkin can ya baka ya dauko yadda aka kare da shi ga yadda ya zama ga yadda komai ya faru ai kamar an yanke maka uzuri kamar an yanke ma uzuri a azara ilaihim Allah sai yanke uzuri ga mutane bi an bayyana lahumul haqq saboda Allah ya bayyana gaskiya kuma duk wanda ya saurare mu mai mulki a baya da abubuwan da misalan da muka kawo ai kamar an yanke masa uzuri ko ya adalci ya fita lafiya ko kuma kada ya adalci ya gama da irin abun da waɗancan munanan suka gama duk wani mai mulki a yanzu ya san abin da ƴan uwansa suka yi EFCC suka kama su aka je aka kulle duk wani mai mulki ya san abin da ƴan uwansa suka yi na kama karya wadda wasunsu an yanke musu hukuncin kisa wasu ma an rataye su wasu an musu ba dadi wasu suna nan yanzu rayuwa ta zama abin da ta zama wasu har yanzu ana nan a kotu da su ana jiran a yanke musu hukunci ai wannan duka Allah ya bayyana a azar Allah ya yanke uzuri saboda me bi an bayyana lahumul haqq domin Allah ya bayyana musu gaskiya bil hujaji da hujjoji ala alsinati rusul abisa harshen manzanni salawatullahi alaihim ajma'i kira da amincin Allah su tabbata ga waɗannan manzanni kala ta'ala sai Allah ya ce bayan ya yi bayanin duk komai da ya faru da su domin an ba mu labarin mutanen nuhu ai ruwa ne ya halakar da su an ba mu labarin mutanen shu'aib ai ruwa ne abin nan wato tsawa ce ta kashe su an ba mu labarin qaumu hudin adawa iska ce ta halakar da su an kuma ba mu labarin wato mutanen lut wadda kifar da garin akai duk waɗannan Allah ya ba da labarinsu kuma dukkansu da masu mulki akai waɗannan abubuwa suka yi ta gwagwarmaya da annabawan suka ƙiyadda har Allah ya kai su ga wannan mataki na halakarsu to Allah ya ce tilkal qura qala ta'ala sai Allah ya ce tilkal qura waɗancan alƙaryu na qussu alayka ya muhammad muna ba su labarin ka muna ba su labari akan ka ya Muhammad min anba'iha na daga labarbarunta ay min akhbariha daga labarbarunta walaqad ja'atum rusuluhum bil bayyina manzannin su sun zo musu da hujjoji wadanda suke mabayyana bil hujaji ala sidqihim annabawan sun zo da hujja da dalilai akan cewa su ƴan aika ne daga wajen Allah, kuma sai da Allah ya ba su hujjojin da za a gansu a tabbatar da gaskiyar su. Annabawan duk haka Allah ya musu. Annabawan ba a bar su haka kawai ba, sai da aka ba su hujja wanda in sun yi bayani gaskiyar su za ta bayyana, in sun karanta saƙonnin Allah gaskiyar su za ta bayyana. Saboda haka an ba su hujjoji da dalilai ala sidiqihim, a bisa gaskiyar su. Fi ma akhbaruhum bihi, cikin abin da duk annabawan nan suka ba wa mutanen nan labari ya tabbata. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar, yana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba mu kasance muna yin azaba ba akan wata alƙariya ko akan wasu mutane har sai mun aika da manzo ya kafa hujja akan su. Saboda haka shi yasa a yanzu da talaka da mai mulki da mai kudi da kowai, babu wanda Allah bai tura masa manzo ba, kowa Allah ya tura masa manzo. Duk abin da muke yi na rashin gaskiya ba wanda ba mu sani ba, kowa ya sani. Wanda zai yi zina, wallahi ya san zina ba ta da kyau. Wanda zai sha giya, ya san zina, ya san shan giya ba ya da kyau. Wanda zai ci naman wani, ya sani ba kyau. Wanda zai ha'inci wasu mutane ya danne musu haƙoƙi, ya sani ciwon ba kyau. Saboda kaga kenan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kai banda ma wannan alƙur'ani, banda ma manzannin, banda ma malaman da suke wa'azi, banda ma komai, akwai wani abu da Allah ya rataya a jikin ɗan adam, in zai yi saƙo sai wannan abun ya gaya masa ba daidai bane, shine hankali. Hankali da Allah ya sa ma ɗan adam. Yanzu idan ka zo za ka cuci wani, sai hankali, duk yadda ka nuna ƙarfi akan cutar, sai hankali yana gaya maka abin da kake ba daidai bane. Wannan shi yasa za ka ga mai laifi yana waiwaye, saboda ya san abin da yake ba daidai bane, domin yana tsammanin bai son wani ya gan shi. So wannan hankalin da yake sa shi yana waiwayawa ya duba ba kowa, to shi hankalin hujja ne akan su. Saboda abin da zai yi san ba kyau, domin abin da za ka yi shi da kyau ba ka tunanin wani ya ganka, ba ka tunanin wani ya kama ka. Duk abin da za ka yi mai kyau, hankali ya daga ya tabbatar maka, kuma ya samu nutsuwa. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gama da ɗan adam, ya ce ba zan yi musu azaba ba har sai na aika musu da manzanni. Wa kana ta'ala, Allah ya faɗa a wata ayar, yana cewa zalika min amba'il qura, wannan yana daga cikin labarbarun alƙaryu iri daban-daban. Na qussuhu alayka, wanda muke bada labarin su akan ka, wanda muke bada labarin su akan ka. Minha, Ubangiji yake daga cikin alƙaryu, qa'imun, akwai waɗanda suke wallahi a tsaye, Allah ya halakar da su a tsaye. Wa minhum qa'imun wa hasid, akwai waɗanda suke girbe su akai, suna tsayen Allah ya ce a girbe su sai a halaka su. Duk wannan nau'in azabar Allah ya yi a duniya, kuma a wannan duniyar da muke rayuwa a nan Allah ya yi ta, ba wai a wata duniyar bane. Su mutanen Lutu da aka ɗaga su aka kifar da su, kaga su kan ai wato abin nan nitsar da su muka yi aka rufe su, wa amtarna alaihim, amma akwai waɗanda Allah ya ce tsawa muka turo a yi a garin. Fa asbahu fi diyarihim jasimin, suka zamanto a durƙushe suke. Kaga waɗannan hasid, girbe su aka yi, suna tsaye su aka girbe su suka durƙusa, a haka aka halakar da su. Akwai waɗanda kuma Adawa, su wato suna tsaye aka yayyanke su, aka mai da su kamar guntayen dubino. Fatan alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu naqlin khawiya, haka muka yi musu. Kai ka san tsawar mala'ika ta ga karshen corona, wallahi kai ka san Allah ya daga gari ya kifar da shi ya ruwa da yunkun bala'in wuta ai plastasa, ka san ya ga karshen corona. Amma fa abin da ya jawo ma waɗancan mutanen shine zunubi, kuma yanzu ba a ludu, amma akan ludu akai ma waɗancan labari akai musu haka. Kuma yanzu kamar mutanen Shu'aibu da aka ce an halaka su da wannan akan kwanan awful mikyal wal mizana, ba a toye kwanan. Mutanen Nuhu saboda kafircin su ne aka musu haka. Mutanen Adawa su ma saboda kafircin su aka musu haka. Duk zunubi ne ya jawo musu. yasa Ubangiji ya ce wannan labarbarun da muke baka mutane su koma su kalli baya. Ai yanzu mu abin da ya hana mu Allah ya halaka mu saboda addu'ar annabi ne. Annabi yayi addu'a ya ce kar a halaka mu, sai Allah ya ce ya karba, ba zai halakar da mu ba, kowa kuma za a jira shi da dunubinsa. Amma time to time fa zai dinka turo bala'i, shine ma'anar zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, zai dinka turo da bala'i iri daban-daban saboda abinda mutane suka aikata da hannayensu. Duk da wannan bala'in da nayi na turo wa mutane, Allah ya ce wa ya'fu an kaseer, Allah yana afuwa ne akan mafi yawa, yana yin afuwa akan mafi yawa. Allah tabaraka wa ta'ala yana yafewa akan abubuwa da yawa da muka, domin a wata ayar cewa yayi da fa zan kama su da abinda suke aikatawa na muni. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim, da zan kama su da irin zaluncin su da suke aikatawa. Kowane laifi ɗaya bayan ɗaya ne tabi ina kama su bana yafiya. Wallahi ma taraka alaiha min dabba, da ba zan bar wani a bayan ƙasa ya tafiya ba, kowa Allah zai durƙusar da shi. Yanzu ka samu an aiko annoba ta nuna wa mutane kowa ya tsaya, to inda da ne kafin addu'ar annabi, wallahi in zunubanmu ne kai haka Allah halakar da mu, zai sai dai kawai a same mu cikin ƙasa a cikin azaba. Ba za ma a ba ku daman yanzu ku samu daman tuban ba, kamar yanzu ai rahama ce ma da Allah ya turo. Shi yasa daga cikin hikimar aiko da bala'i akwai wasu abubuwa kamar guda huɗu. Malamai suka ce in Allah ya turo bala'i akwai hikima a ciki. Abu na farko dai saboda mutane su tuba daga laifinsu, kaga sun samu rahama. Abu na biyu kuma ya gane haƙurin masu haƙuri, su waye za su yi haƙuri da abin da duk Allah ya ɗora musu, ba 'yan kuka da ihu da kaza ba, ko kadan. Sannan Allah yana turo bala'i don mutane su gyara gaba, kuma don ya karɓi shahadar masu shahada a cikin bala'i. Har yanzu kuma waɗannan abubuwa guda huɗu Allah yake turo bala'i don su. Yanzu kaga wasu sun mutu cikin annobar, muminai waɗanda suka ta'allaka wannan abun daga Allah ne sun yi haƙuri, kuma haka suka mutu cikin garuruwansu. Manzo Allah ya ce Allah zai karɓi shahadarsu. Masu imani ko ganin wannan ya kai cewan kowa ya tsaya ya san abin da zai. Kuma akan wannan gabar nake son in gaya wa mutane cewa kukan da mutane suke fa ya fi komawansu ga Allah, ya kamata su san haka. Komawan da ake kukan da ake yi akan abin da yake faruwa ya fi tuba da ake zuwa wajen Allah. Domin duk inda aka tsaya maganar kenan, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, ai kaza ya faru, ai mukan yanzu mun shiga uku, ai ta mutu. A'a, so madadin cewa ma an ce ka zauna a gida karkaje, ai kamata ka rungumi Qur'ani, ka rungumi istighfari, ka rungumi sallar nafila, ka rungumi yin salati ma annabi sallallahu alaihi wasallama, ka ɗauki matakin addu'o'i, ka ji cewan yanzu laifinka ne yasa aka kille ka a cikin gida, ba ka iya tasarrufin komai, ka ji wannan, sai ka ce na tuba na koma ga Allah, ka rungumi aikin nafila. To babbar matsalar sai ka samu matasa kowa ya kunna wayarsa, yana games, yana wasu abubuwa, yana tsokanar Ubangiji, yana ta faɗin abin da ba su kenan ba. Wani kuma in ya kunna wayarsa sai ya rubuta ƙarya, sai ya posting, sai ya tura duniya. Kaga kenan nadamar da ake son mutane ma su yi, li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'una, ko dan za su dawo gare mu. Su din ma har yanzu ya sa wasu mutane ƙara shiga daji suke. To kuma akan wannan musifar kuma har yanzu da gwamnati za ta cire wani abu ta bada ta ce a raba, kamar yadda muka kira ɗazu, to ka ga musifar wasu kuma za ta taso a gurin. Wasu azzaluman su kuma a lokacin za su zo matansu za su ba ma, saboda su 'yan siyasa ne, don haka 'yan jam'iyyarsu za su ba ma, 'yan mazaɓarsu za su ba ma. Kuma wani sai ya azurta mutane 30 waɗanda ba su da haƙƙin a azurta su, don ba ciyarwa suke ba, ciyar da su ake. Sai ya je ya azurta mutane sama da 30, kila daga ɓangaren matarsa ko daga ɓangaren wani wanda yake hulɗa da shi, yana da wadata, sai a ɗebi kayan abincin a kai masa. Za ka ga azzalumai, waɗanda suke azzalumai ne an wakilta su akan abun, za ka ga irin abun da za su yi su kuma. Har yanzu kenan kaga wato ba a koma izuwa ga Allah laifinka na biyu kenan. Saboda haka komawar ga Allah ma ta gagara yayin da aka kawo abin da za a taimaki waɗanda suka gaza to za ka gani kuma gwamnatin ta fitar da abin ta danka kaji irin waɗannan koke-koken da na faɗa za ka samu azzalimai wani da ƙatuwar riga za ka ganshi da zannabukar amma wallahi azzalimi ne zai ɗiba kai wani ma zai iya ɗiban wannan abincin billahi allazi ya haɗa baki da wani a kasuwa ya saya saboda azzalimi ne to wannan har yaushe wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimina ba'dan bima kanu yaksubun haka muke jubintar azzalimi da azzalimi to haka za ka gani saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa zaluncin al'umma ne yasa waɗannan abubuwa suke faruwa Allah ya ce mun baka labari min anba'il qura naqsuhu alayka minha qa'imun wa hasid da muka halakar da su wa ma zalamnahum Allah ya ce mun ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum sai dai sun zalunci kansu da kansu a wannan din yanzu idan ba mu sa'a ba Allah ya ce muke mu sai a siyasantar da wannan ciwo sai ya zama harkar neman kuɗi sai a siyasantar kaga an sake kuɗi amma ka rasa ina suka shiga kaji an ce an sake kuɗi da yawa dan ayi kaza akan corona amma wallahi sai ka rasa ina kuɗin suka shiga sai ka rasa kuma me aka yi ka rasa duk irin waɗannan zalunce-zaluncen su Allah yake tattarawa ya mayar da al'umma ta shiga cikin wani hali shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fama kanu liyu'minu ba su fa kasance suna yin imani ba daga gafuran nan duk kisan nan da Allah ya bayar da irin bala'in da aka musu wala ba su zamanto sun yi imani ba to mu din ma a yanzu hakan din ake hakan din ake ina ga mutumin da za a bashi wannan abun dan ya ceto rayukan mutane yayi gaba da su yana kallo kuma wasu suna azabtuwa wa ma kanu liyu'minu ai su ma ba su da imani ne da imanin wallahi ba za a yi wannan ba alba'u ma ne yace fama kanu liyu'minu bima kazzabu alba'u sababiyya ai fama kanu liyu'minu bima ja'atkum bihi ar-rusul bisababi takzibihim bilhaq saboda sanadin sun ƙaryata gaskiya tun asali ba su yarda da gaskiya ba shi yasa da za ka ga mutane ba su yarda da gaskiya ba don haka mutum yana iya cewa gaskiya ma ba ta ci abinda take ci shine ƙarya ne ba su yarda ma da gaskiya ba saboda ita kanta gaskiyar an ƙaryata ta ba ta aiki wai yanzu abinda muka kai a irin wannan hali a ƙasa wai mun kai halin da za ka ji ana cewa duk wanda yake yin gaskiya ba za ta kai shi ba wai gaskiya ba za ta fitar da kai ba amma kaga an yarda cewa ƙarya za ta fitar da kai saboda haka mutane sun ƙaryata ma gaskiyar farkon sun ƙaryata sannan shi yasa abin ya zamanto haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika hakanan yatba'u Allahu ala qulubil kafirin Allah yake rufewa a bisa zukatan waɗanda suke kafirai to sai Allah ya wata magana ya ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad na'am
وما وجدنا لأكثرهم من أهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
تبارك وتعالى وما وجدنا بمسامس بإنج الله لأكثرهم ما في يوى ما سملكنا ما في يوى سو والله إنج الله يتي بمسامس بمن أهل سنة دا القول ما في يوى سو بمسامس سنة دا القول ko dai alkawarin da kai yi tsakaninka da Allah na zaka bauta masa shi kadai ba a same ka kaci ka alkawarin bauta ma Allah ne shi kadai ba saboda ka zo tsafi ma kake ta yi akan mulkinka ko kuma a alkawarin da ka dauka wa mutane a irin wannan zamanin ai alkawari ake kafin ka hau shugabanci agreement ake ma'ana agreement din nan ko ba mu zauna gani ga kamar rubuta shi mun yi signing ba a abubuwan da ka bayyana a manifest naka da abubuwan da kake faɗa a wuraren maganganunka da kafafen watsa labarai da 'yan kambaginka da suke hawa Facebook su yi talle dukkansu abinda suka shi ne alkawari za mu muku ruwan sha da yake kullum kasa kuma ba za su gyara ruwan ba saboda shi in sun gyara ruwan nan kam 2000 din da za ta sake zuwa ta nan gaba da me za su yi campaign ai babu saboda haka ba za su gyara ba za mu gyara muku makaranta to ba za su gyara ba saboda in an gyara to wancan karon in an zo kuma me za a gaya wa mutane za mu muku kwalta kuma ba za a yi ba saboda haka shikenan idan duk waɗannan abubuwa shine ake kai saboda haka Allah yake wallahi ban same su mafi yawan su suna cika alƙawari ba kaji abin da Allah ya bada shaida wama wajadna li aktsari min ahad ban same su ba mafi yawan su suna da alƙawari ba su da shi wa in wajadna ai abinda ma na same su kuma suke faman yin sa wannan kan ba ta mahalin yaro suna yin su Allah yace wa in wajadna aktsarahum mafi yawan su kuma abinda muka same su suna yi lafasiki nafasikanci suke za su nemi mata za a sha giya za a yi kida za a tara maroka za a yi kida za a yi rawa za a kwana ana fati za a sha abinda za a sha za a cuci talata za a kwashe dukiyar za a yi duk abinda za wa in wajadna aktsarahum lafasiki mafi yawancin su inji Allah fasikai muka same su ba su cika alƙawarin su wannan shine abin da yake cewa alƙaryoyin da suka gabata waɗanda suka yi gwamnatoci tun kafin ku irin gwamnatin Adawa irin gwamnatin Samudawa irin gwamnatin Samud da Saleh da Lut da wane ne da Shu'aib ire-iren waɗannan mutane duk a cikin mulkin su an same su ba su da alƙawari sannan mafi yawa inji Allah abin da na same su shine fasikai fasikanci suke a gina gurin rawa a gina wurin zinace-zinace a gina wurin shaye-shaye a yi senior club a yi wane ne duk irin waɗannan su ne muka same su inji Allah mafi yawan abin da suke kenan walaqad wajadna mala yace ai haƙiƙa mun same su aktsarahum mafi yawan su fasiqina fasiqai ne kharijina anit ta'ati wal imtisal mun same su sun fita daga yimana Allah bas daga yimana Allah da'a mun fi same su sun fita ba sa sadar da alƙawarin da aka ce su sadar da shi sun ƙi wal ahd alladhi akhadahu da alƙawarin da su suka ɗauka ma kansu suka ce za su yi da ma abinda aka halitta su na alƙawarin ubangiji a kansa na za su bauta ma Allah wa fitrihum alayhi da fitrar da Allah ya halicce su a kai ta su musulmai ne mutanen kirki ne bayan Allah Allah ya halicce su duk wannan alƙawuran sun canza ɗabi'arsu ta zama ɗabi'ar fasikai ba ɗabi'ar salihai ba sun zama ɗabi'arsu ɗabi'ar azzalumai ba ɗabi'ar mutanen da suke taimakon wasu bayan Allah ba wa akhadha alayhim fi aslabi annahum rabbuhum hatta alqawarin da ubangiji ya dauka nasu wanda suka dauka na Allah a cikin tsatsun mahaifansu cewa Allah shine ubangijin su mamallakin su Allah yake na same su ba su cika ba shine wa annahu la ilaha illa huwa wannan alqawari ne cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah to shi ma wa aqarru zalika sun tabbatar da haka a cikin mahaifar uwarsu amma bayan sun zo sun yi wannan abin sun warware wa shahidu ala anfusihim bihi sun yi shaida a bisa karan kawunan su da wannan dan haka za ka ga yanzu sai mutum ya zo kwanan nan an nuna wani gwamna wa yana hawaye an tambaye shi cewa yana jin yadda Allah zai tambaye shi waɗannan mutanen da aka kashe kamar da gaskiya wallahi tallahi kai ka ji da gaskiya to amma me yayi wajen kare waɗannan mutane wani mataki ya ɗauka wajen kare su wa shahidu da kansu suke shaida dan sai ka ji mutum an zaɓe mu saboda mu tsare amana ku zaka ji mutum yana faɗa da kansa saboda mu kare jinin saboda mu kare dukiyoyin ku haƙƙin gwamnati ne ta kare dukiyoyin ku ta kare rayukan ku ta kare amana ku ta kare mutuncin ku zaka ji suna faɗa gwamna da kansa zai iya faɗan irin wannan abu shahidu amma kuma babbar matsalar malaice fa khalafu sai suka saba wa tarakuhu suka zubar da alƙawarin da suka yi wara'a zuhurihim a bayan su kai ka ce ba talakawa suke mallaka ba kai ka ce ba ta hanyar talaka ya zo ya hau mulkin ba gaba ɗaya bai san tausayin talaka ba gaba ɗaya bai san ya rangwanta masa ba gaba ɗaya bai san ya saurari talaka ba amma lokacin da yake nema zai zo har masallaci lokacin da yake nema zai je har gida ko yawa wanzu ma ka ji ana makwabci da makwabci neighbor to neighbor duk ana yi ko ba haka ba duk an yi waɗannan amma yanzu ina tunda an riga an hau wa khalafu suka saba wa taraku suka zubar da alƙawarin suka bari wara azhurihim ta bayan bayan su haka abin yake tafiya wa abadu ma allahi ghayrahu bila dalili kuma suka je suka kama bautar wani wanda ba Allah ba suka hada Allah din da wani suke bauta masa ba tare da dalili ba saboda haka mafi yawan sai ka same su a wajen bokaye yes a wajen boka abadu ghayrallah sun bautata ma wani Allah sun ma kafirce ma ubangiji a wani lokaci bila dalilin babu dalili ballan da ya baka mulki yanzu kai ne zaka je wajen boka kace ya daure maka mulki Allah ya dauki abin ya baka malikal mulki tu'til mulka man tasha yayi wannan ya dauka ya baka amma kai kake ganin yanzu wani boka ne yake da tasiri bila dalili wala hujja babu dalili ana hankali a shari'a babu dalili la min aqlin wala shar'i abinda ake za ka ganin shi babu hankali a ciki babu shari'a ba shari'a babu hankali wani abinda masu mulki suke sai ka ga ba hankali a ciki shawara ce ba za su shawarci kowa ba abinda ya zo musu kawai shi za su kana da malamai a gari kana da manya a gari kana da mutane a gari ba za ka shawarci kowa ba sai dai kawai ka fitar da hukuncin kanka kai kadai ko wasu ma kuma ba su da abin da ma za su iya fada haka aka dauko su kawai aka zo aka dora su akan abin da aka dora su shikenan sai suka gino akan haka wai waɗannan su ne in ka zo kai magana sai su ce maka eh fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu haka Fir'aun ma yi ya tsoratar da mutanen sai ce kai zan tube ka ba in ba za ka bi ni ba zan kwame ka ba na baka commissioner ba zan wallahi zan tube ka in ba za ka bi ba fastakhaffa ya tsoratar da su fa ata'uhu shikenan sai kowa ya ce mun bi to kusan haka tafiyar take a yanzu kawai duk abin da aka zo aka ce shikenan sai a bi ba hankali babu shari'a babu kuma shawartar mutane wa fil fitratis salima kai koda halitta kubutacciyar halitta ma'ana fitra wanda aka yi dan adam indai bai sha kwaya ba indai bai sha wani abu ba hankalin sa yadda Allah ya yi shi haka ko ba ilimi in ya kalli abin da wasu masu mulki suke sai ya ce ba daidai bane ko ba ilimi wallahi saboda wasu abun da suke babu hankali ba ko shi yasa malai yace ko fitra tsarkakkiya fitra halittar da Allah ya kage ka baka sha mata giya ba baka gauraya ta da wani abu ba ta isa ta nuna maka abin da wasu masu mulki suke ba daidai bane ko ba addini wala ko ba doka ta ga kawai in ka tsare wani inda yana cikin hankalinsa ba mahaukaci bane ya san abin da ake ba daidai bane yace fitra ingantacciya khilafu zalika tana da sabanin wannan وجاءت الرسل الكرام من ذني ما سجد من درجة من أولهم إلى آخرهم ندق فرقون سدى قرشن سنزو مصد بالنهاي ده حالين إلين أبن لسكي من ذلك كما جاء في صحيح مسلم كما جاء في أتكين صحيح ومسلم يقول تعالى الله ينفذ أتكين حديث القدس إني خلقت عبادي خنفاء يتناها لتباينا أكن تبيئة ميكو أكن تبيئة تأديني فجاءتهم الشياطين في شيطاني سكا ضومسو فاجتالتهم عن دينهم سكا كركتر دسودا بكان الدين سو ونمكما حقي كيف أروح وحرمت عليهم ما أحللت لهم تحرم تاموسو أبن دنين حالة تاكم وانا حقا في شيطانو ما سملكي ذاهقا كوي أبن دبوكا هبان شارع شيكي دقا قفا akwai malamai akwai manya akwai cikakkun yan boko akwai suware ne amma sai ga wallahi sai ga gwamna ya tsuguna a gaban boka sai abin da boka ya giya masa shi zai aiwatar akan al'umma ina hankali anan ana samun irin wannan sai ga kawai in kai kaza ne mulkin ka zai dore in kai kaza zai dora shi akan wannan hanya duk ma'abota ilimi da ka sani ba zai ba su shawara ba zai karbi shawarar su ba wannan abin da aka faɗa shi zai tafi akai shi yasa Allah ya ce na halicce su da hankali amma wallahi shekarai suka karkatar da su sai suka dauko abin da ba shikenan ba suka dora su akai suka halatta musu ma abin da ni na haramta sannan suka haramta musu kuma abin da na halatta shi don haka tafiyar take wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi cikin wannan ayoyin kuma wajadna li aktsarihim min ahad wannan da sauran lokaci ko ففي صحيحين يذو اчкин صحيحين امام البخاري ده مسلم يتي كل مولود يولد على الفطره فابواه يحودانه وينصرانه او ويمجسانه كون متوم من حلتشي اكو دبيعه تا اديني تتره دشي الا اياكا دي كو ايايانسا سمي دشي با يهودي كو با نصاري كو كما با مجوسي saboda yana maganar fitira ta hankali ba za ta yadda da abin da ake aiwatarwa a ce a matsayin hankali ba ne ai halitta ta wadda take kubutacciya babu tsarimin wani abu a ciki za ta iya gaya maka abin da ya kamata tunda ai cikin mutane ka tashi ta yaya mutum an haife ka a cikin mutane kuma duk mutanen nan da su ka rayu wasu ma tare kuka yi makaranta tare kuka yi primary tare kuka yi komai amma yanzu duk ka mai da su kowa ba shi da hankali shi kai kaɗai ne sai ka zama mai hankali kuma kai a cikinsu ka taso sama da shekara 40 duk abin da kuke yi tare da su ba ka yarda cewa yanzu kawai saboda an baka mulki sai ya zamanto duk waɗannan wai ba ka jin maganar kowa sai abin da ka sa a gabanka wannan fitirar ba za a yarda da ita cewa a cikin hankali ake yin ta ba akwai abin da ya juyar da shi daga asalin yadda yake da shine malai yake kawo cewa shedan ne yake juyar da mutane akan wani wato abu na daban sannan Allah tabaraka wataala ya faɗa a cikin littafinsa yana cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ubangiji tabaraka wataala yace bamu ma aiko ba tun kafin kai ya Muhammad na daga manzanni face sai mun yi wahayi na cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai ni inji Allah fa'buduni ku bautata mini saboda haka yana nuna lalle ne abin da mutane suke tafiya akai su koma su sake tunani na bin Allah tabaraka wataala domin Allah ya halicci kowa ya kage shi ne saboda me saboda ya bauta masa ya fada wa ta'ala na cewa wato misalin waɗanda na aiko su tun kafin kai na daga manzanni was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna wato aja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badu ubangiji tabaraka wataala yace ka tambayi waɗanda muka aiko tun kafin kai daga cikin manzanni shin kan mun sanya wani kuma bayan Allah wanda za a bauta masa to me yasa in Allah yace ga abin da za a yi ba za a yi ba Allah shine mafi sanin maslahar dan adam shi ya san abin da zai kyautata dan adam ina ganin ko mota da wanda ya kera ta shi ne ya san in ka zuba mata bakin mai za ta yi kyau shi ne ya san in ka sa mata ruwa ba za ta yi kyau shi ne yake ba da ka'idojin abin da zai sa a yi maintaining din motar kuma ka dade kana moranta ka amfana da ita ta yaya wanda ya dan adam shi ne Allah a ce shi Allah bai san maslahar dan adam ba sai dan adam ne zai iya sanin maslahar kansa ai yayi wauta dan haka shi yasa Allah yake ba mu aiko ba kama tambaya duk alƙaryoyi ba mu sa wani koma bayan Allah ba ya zamanto abin bauta sai dai abauta mu Allah saboda anan ne maslahar al'umma take abauta mu Allah anan maslaha take a wata ayar yana cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut lokaci yayi so Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan ayoyin duk suna nuna ba wanda za a bauta mu da gaskiya sai shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah yace fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl zamanto suna yin imani ba da abin da ya zamanto cewa ba su yi imani da shi ba tun kafin wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yace fama wajadna li aktharihim min ahad wa in wajadna aktharahum la fasikin ba mu same su suna da cika alƙawari ba mafi yawa mun same su kawai fasikai ne inji Allah tabaraka wa ta'ala yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya gama da wannan labarbarun alƙarya abinda zai dora a kai shi ne bayan waɗannan abubuwa na mutanen Nuhu da aka gama da mutanen Hud da aka gama da mutanen Salih da aka gama da mutanen Lut da aka gama da kuma mutanen annabi Shu'aib annabawa biyar kenan ko alƙaryoyi ba ko kuma gwamnatoci biyar to Allah da ya gama da su can wani lokaci bayan an halakar da su duniya ta sake baci ta baci gaba ɗaya ta koma gidanta na jiya zalunci da baba kere da halakar da mutane da zubar da jini da duk abin da ka sani waɗanda su annabi Nuhu suka yi na gyara ƙasa na su Salihu da suka yi na Hudu da suka yi duk yanzu ya lalace komai ya tafi duniya ta sake rikicewa ta koma gidan jiya ban da barna ba abin da yake faruwa a cikin ta to Allah ya ce sannan sai na turo annabi Musa to yanzu gobe kissar da zamu tashi kenan Allah ya turo annabi Musa zai zo ya gyara duniya kuma zai gamu da tsagera tsagera cikin masu mulkin duniya shine Fir'auna wannan shine kissar da zamu tattauna a gobe kenan zamu ga tsageranci da kuma annabci ya za su kare Allah kai mu gobe insha Allah ku zamu dora muna tawassuli da wannan zama muna roƙon Allah Ubangiji Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya tsarki ya Allah ka dauke mana wannan annoba Ubangiji ka dauke mana wannan annoba ya Allah waɗanda suka mutu a cikin mu'minai Allah ka karbi shahadarsu Allah ka tsare mana Allah ka dawo da mu cikin masallatayyanka ya Allah mu zamanto muna sallah muna tarawih muna karatun alqur'ani Ubangiji ka janye wannan fitina a duk duniya gaba daya ya Allah ka dauke ta kamar da bayinka cikin dakunanka ya Allah su bauta maka waɗanda suka rasa Allah ka basu masu rayuwa cikin tsanani Allah ka sauƙaƙa musu waɗanda suka rasa abinci Allah Ubangiji ka basu waɗanda ba su da shi ka musu masu lafiya ka ƙara musu marasa lafiya Allah ka warkar da su ya Allah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته